Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Wannan shiri ne Litinin 25 ga watan Yulin 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Binta da kanin labarai.
Mutane sun kaurace ma hanyoyi kuma an umarci mutane da su kasance a cikin gida a wasu sassa na Taiwan ciki har da Taipei babban birnin yankin a yau Litinin don gudanar da wani atisayen farmaki ta sama a yayin da tsibirin ke ƙara shirye-shirye ko da China za ta kai hari. Al'ummar Tunisia na kada ƙuri'a yau Litinin a zaben raba gardama kan sabon kundin tsarin mulki da zai baiwa shugaba Kai Said ƙarin iko. A India an rantsar da wata malamin makaranta da ta zama yar siyasa Draupadi Murmu a matsayin shugabar kasa wadda ita ce ta farko daga kabilin kasar da za ta rike mukami mafi girma.
To kanan labarin kenan. Bayan kashi na farko na labarin duniya za a ji cewa iyalan fasinjojin jirgin kasan Abuja Kaduna sun yi zaman darshan a gaban ma'aikatar sufuri dake Abuja a Najeriya. Bayan wani faifan bidiyon azabtar da ƴan uwansu da ƴan ta'addan ke yi ya kara ɗaya kafafen yanar gizo.
Gwamnati ku yi hakuri wuri wa za mu je ba mu da kowa. Menene miliyan ba san miliyan ba. Yaro na daji wata gudu ana dukan su kama awaki.
Za kuma a ji cewa malaman addini sun ja hankalin gwamnati game da matsalar garkuwa da mutane bayan fitowar wani faifan bidiyo na mutanen da ake garkuwa da su ɗin. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwan ɗan adam wanda wakilinmu Babangida Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman. Mutane sun kaurace wa hanyoyi kuma an umarci mutane da su kasance a cikin gida a wasu sassa na Taiwan ciki har da Taipei babban birnin yankin a yau din nan Litinin don gudanar da wani atisayen farmaki ta sama a yayin da tsibirin ke ƙara shirye-shirye ko da China za ta kai hari. An kada kararrawar gargadi wato sirens da karfe 1:30 na rana don atisayen kaurewa tituna na tilas wanda tamkar ya rufe garuruwa da biranen arewacin Taiwan na tsawon mintuna 30. An aika da sakon gargadin makami mai linzami da neman mutane su tsere nan take zuwa wurin buya mai aminci ta kafar text. Magajin garin Tafe ko Wanje ya ce ya zama dole a yi zaman shiri da tsammanin yaƙi. Ko Wanje ya faɗi haka ne a wani jawabi bayan da ya kula da atisayen da aka gudanar mai suna One An wanda ke nufin zaman lafiya da dindindin. China dai na ikirarin cewa Taiwan wadda ake gudanar da ita ta tsarin demokradiyya yankin ƙasar ta ce kuma bata taba kauda yiwuwar kwace tsibirin da ƙarfin siya ba. Taiwan ta yi watsi da da'awar ikon mallakar ƙasar China kuma ta yi alƙawarin kare kanta. Yunkurin mamayar da Rasha ta yi a Ukraine ya sake sabunta muhawara a Taiwan kan yadda za a mayar da martani idan aka kai hari a daidai lokacin da sojojin China ke ƙara kaimi a tsibirin. To al'ummar Tunisia na kada ƙuri'a yau Litinin a zaben raba gardama kan sabon kundin tsarin mulki da zai baiwa shugaba Kai Said ƙarin iko. Ƙuri'ar ta zo ne shekara guda bayan da Said ya dakatar da majalisar dokokin ƙasar yana mai cewa yana buƙatar ɗaukar matakin ceto ƙasar daga rikicin siyasa da tattalin arziki. Masu sukar lamarin sun kira sabon kundin tsarin mulkin a matsayin ƙwace mulki kuma an gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da daftarin kwanaki kafin ƙuri'ar. Duk da kiraye-kirayen kaucewa zaben da jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin fararen hula ke yi, ana sa ran za a kada ƙuri'ar raba gardama. Kundin tsarin mulki da aka gabatar zai baiwa Said cikakken ikon zartarwa koli na hukumar soja da kuma ikon nada gwamnati ba tare da amincewar majalisar dokoki ba. A India an rantsar da wata malamin makaranta da ta zama yar siyasa Draupadi Murmu a matsayin shugabar kasa wadda ita ce ta farko daga kabilin kasar da za ta rike mukami mafi girma. Duk da cewa matsayin na jeka nayika ne kawai, amma hawanta kan shugabancin jamhuriyar wata babbar nasara ce ga kabilu marasa rinjaye. Mai shekaru 64 ɗin yanzu ita ce mace ta biyu a matsayin shugabar ƙasa. Zabe na sheda ne cewa matalauta a India ba za su iya yin mafarki kawai ba, har ma da cika burin waɗannan mafarkan, inji murmu bayan rantsar da ita a majalisa a New Delhi ranar Litinin. Tace abin farin ciki ne sosai cewa waɗanda aka hana su tsawon karni suna ganin tunaninsu a kaina. Diyar wani shugaban makiyayi a ƙauyen Baidaposi dake gabashin jihar Odisha. Murmu ita ce mace ta farko daga ƙauyen su da ta fara zuwa jami'a. Tana cin al'umar Santhal, ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin ƙabilun India, kuma ta yi suna don shiga cikin al'amuran al'umma. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Binta za ta sake dawowa da ci gaban labaran duniya. Yanzu bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Iyalan fasinjojin jirgin ƙasan Abuja Kaduna sun yi zaman darshen a gaban ma'aikatan sufuri da ke Abuja a Najeriya bayan wani faifan bidiyon azabtar da 'yan uwansu da 'yan ta'addan ke yi ya karaɗe kafafen yanar gizo. Ga rahoton da Shamsiya Hamza ta aiko mana.
Gwamnati ku yi hakuri wuri wa za mu je ba mu da kowa, menene miliyan ba san miliyan ba, yaro na daji wata gudu ana dukan su kama waki.
Ɗaya daga cikin mahaifiyar fasinjojin da 'yan ta'addan da suka kai hari jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna kenan cikin tashin hankali da fargaba na halin da ta ga ɗanta ke ciki bayan bidiyon da 'yan ta'addan suka sake sama da sa'o'i 24 da suka gabata. Bidiyon da ya nuna sauran mutanen da ke tsare a hannu suna cikin damuwa, inda gungun 'yan ta'addan ke amfani da bulala suna dukan maza daga cikin su. A halin da ake ciki dai an kwashe sama da watanni 4 da kai wannan mummunan harin kan jirgin kasar, inda 'yan ta'addan suka sace fasinjoji sama da 60, kuma akalla 20 daga cikin su sun kufuta bayan biyan kuɗin fansa har naira miliyan 100 akan kowanne mutum. Ga abin da Zara Aliyu, guda daga cikin 'yan uwan fasinjojin da suka saura a hannun 'yan ta'addan, ta shaida min.
Mu dai abin da muka gani magana da suke yi ce bidiyon da kowa ya gani cewa da gwamnati suke yi, gwamnati suke nema. Zancen daga dai ba muke ji yadda kowa ke ji maganar kuɗi da komai, amma yanzu abin da ma ya kawo mu nan dai bidiyon da muka gani na sabo da ake masu dukan shinkafa. Gaskiya muna cikin wani tashin hankali, mun shiga kunci da damuwa, saboda ba yadda za a yi ka ga naka ko ba wanda ka sani ba ka gani cikin yanayin hankalinka zai tashi, balle naka da ka sani wanda kake ji idan abu ya same shi.
Haka to me kuke gani ya tunzura su da har suka dauki wannan danyen hukuncin, ganin cewa sun kwashe sama da kwanaki 100 ba a yi musu komai ba, sun ce suna a koshin lafiya, amma kuma yanzu suka tunzura suka dauki wannan mataki.
To gaskiya abin da ya kawo mu nan kenan mu ji gwamnati ta gaya mana, because duka bayanin da suka yi a bidiyon maganan gwamnati suke yi, shi yasa muka zo mu ji koda gwamnati za ta yi mana bayani me dalili kuma me suke yi, ta yaya za mu hada hannu mu ga mun fitar da 'yan uwanmu cikin halin nan.
To yanzu izuwan ku wannan lokaci, ganin can yin safiya kuka fito wannan gurin, kun samu wani gamsasshen bayani daga gurin waɗanda suka dace?
Ba wanda ya zo, muna nan dai an gaya mana cewa minista zai zo, to zaman da muke yi na jiran ministan ne, amma mu dai namu tunani cewa gaskiya za mu tsaya nan sai wani ya zo ya gaya mana me ai, kuma mun fitar nan baka da gwamnati da mun fita, to zaman da muka yi nan ba fada bane ko wani abu, muna dai son gwamnati ta gaya mana me ake ciki za mu ga karshen wannan abun.
'Yan uwan fasinjojin dai sun yi zaman dirsha a gaban ma'aikatan sufuri, inda suka hana ma'aikata shiga ofishoshinsu har sai sun samu gamsasshiyar bayani daga hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa a Najeriya. Wasu daga ciki na dauke da alluna da aka yi rubutu na kira ga gwamnati kan a kawo musu dauki tare da kubutar musu da 'yan uwansu. Sai dai har izuwa rubuta wannan rahoto babu wani da ya tamka musu daga ma'aikatar. Shugaba Buhari dai ya sha nana ta cewa ya bada umarni ga hukumomin tsaro da su kubutar da fasinjojin, kuma yana da tabbacin cewa jami'an suna yin dukkan abin da ya dace don ceto su. Sai dai a cikin sanarwar da mataimakin shugaban kan al'amuran da suka shafi labaru Garba Shehu ya fitar, ya ce gwamnati ba za ta firgita don barazanar 'yan ta'addan ba, domin abin da suka yi ba sabon abu bane a duniya. Batun da masanin tsaro a kasar Manjo ya yi shinku mai ritaya ya ce hakan na nuna cewa gwamnati ta gaza.
To abin da haka yake nuna wa duniya shine cewa gwamnati Najeriya ta gaza wurin samar da tsaro ga 'yan kasa, kuma kar mu manta a kundin tsarin mulkin Najeriya an ayyana cewa babban makasudin kafa gwamnati shine tabbatar da tsaron lafiya da dukiyar al'ummarta. To in ko gwamnati ta gaza a bangaren tsaro kenan, duk wani bangare ma ana sa ran kenan kamar ta gaza. Abin da ake nuna wa duniya kenan. Bai yiwuwa a ce inda ake da gwamnatin da ta dauki al'umma da muhimmanci irin wannan abu ya faru. Kusan yanzu in ba wannan bidiyo da ya fito ba, ai da yawa kowa ma hankalin shi ya kau daga wannan mutane waɗanda suke hannu waɗannan mutane, ana gana musu azaba. Suna da yanwa har da mata a cikin su da yara. Ga suna a cikin wannan yanayi, amma da yake su waɗanda yake da alhakin tabbatar da tsaron yana hannun su, ba ƴaƴansu ba ƴan uwansu bane, ba dangin su bane, shi yasa suka burzi da al'amarin.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Shamsiya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Gabinta da ci gaban labaran duniya.
Shugaban kasar Indonesia Joko Widodo ya nufi birnin Beijing a yau Litinin don wata ziyara ta ba kasafai ba ta wani shugaban kasar waje da ke karkashin sauraron ka'idojin COVID-19 na kasar China. Gabanin ziyarar da shugaban kasar China Xi Jinping zai yi a ketare na farko tun bayan barkewar cutar sama da shekaru biyu da suka wuce. Widodo, wanda ya karɓi bakuncin taron kolin kungiyar 20 a tsakiyar watan Nuwamba, zai gana da shi da Prime Minister kasar Li Keqiang a ranar Talata. Sa'annan kuma zai tattauna da Prime Minister kasar Japan Fumio Kishida a birnin Tokyo a ranar Laraba da kuma shugaban kasar Korea ta Kudu Yoon Suk-yeol a birnin Seoul a ranar Alhamis. Kasashen China, Japan, Korea ta Kudu da Indonesia duk membobi ne na G20, kungiyar manyan kasashe 19 da kungiyar tarayyar Turai. Shi, wanda ya halarci tarukan kasa da kasa ta hanyar sadarwa ta bidiyo kawai a lokacin tsananin annobar, na iya kawo ƙarshen kebewarsa ta COVID-19 da halartar taron G20 da kansa, inji manazarta a ciki da wajen kasar China. Babban jami'in diplomasiyyar Rasha ya je birnin Cairo domin tattaunawa da jami'an Egypt a jiya Lahadi a daidai lokacin da kasarsa ke kokarin karya wariya da takunkumin da kasashen yamma suka kakaba mata kan mamayar da suka yi wa Ukraine. A yammacin ranar Asabar ne, Sergey Lavrov ya sauka a birnin Cairo, matakin farko na ziyarar tasa a Afirka, wadda kuma za ta hada da kasashen Habasha, Uganda da Jamhuriyar Demokratiyyar Congo, kamar yadda kafar talabijin ta RT ta kasar Rasha ta bayyana. Jiya Lahadi ya fara tattaunawa da shugaba Abdel Fattah el-Sisi, sannan takwaransa na Egypt Sameh Shoukry. Lavrov ya kuma gana da babban sakataren kungiyar haɗin kan Larabawa Ahmed Abul Gait kafin yayi jawabi ga kungiyar kasashen Larabawa, inji kungiyar.
Gaida Binta Yaro da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Bayan wani faifan bidiyo mai ban tsoro da tausayi da ke nuna 'yan ta'adda na dukar fasinjojin jirgin kasa da suka yi garkuwa da su kimanin wata hudu, wakilinmu na Lagos Babangida Jibril ya zanta da wasu malaman addinin Musulunci akan wannan matsala ta garkuwa da mutane ga tattaunawar tasu.
Waɗanda ake kamawa suke a ƙarƙashin hannun 'yan bindiga. Waɗannan mutanen da yawansu abincinsu suke nema, da yawansu su ma suna cikin takura ne a wannan ƙasa ko a inda suke. Wasunsu suna aikin gwamnati su dan samu abin da za su samu don rike iyalansu. Waɗansu su kuma kasuwanci suke yi domin su rike iyalansu. Yau yanayi ya kai ga sun fada cikin wani mawuyacin hali. Ina kira ga musamman 'yan bindiga, dan Allah ku zo masu tausayi, dan Allah ku zo masu jin kai. Kar ka hushe haushinka akan wani wanda shi bai ji ba bai gani ba, shi ma kansa a cikin yanayin da yake rayuwa yana rayuwa ne rayuwa mara daɗi na haƙuri na dauriya. Da haka kira na ga dukkaninmu mu zo masu tausayi, mu zo masu jin kai, mu kaurace ma sauke fushinmu akan wanda bai ji ba bai gani ba. Shi yasa koda a yanayin rayuwa na zamantakewa, dan wani ya je maka wani abu, to in za ka yi haƙuri ka kyale, wannan shi ne mafi alkhairi. Idfa billati hiya ahsan, ya zama cewa kai ka rama mutum ya yi maka sharri ka rama da alkhairi.
To mallam, wani kira za ka yi ga shugabanni musamman ma dai ganin yadda al'umma kasa ke kukan cewa kaman shugabancin kasa sun gaza a wajen don shawo kan wannan al'amari.
Shugabanni mu ji tsoron Allah subhanahu wataala, ba zai yiwu a ce shugaba yana shugabantar mutane ko a karamar hukuma ko a jiha ko a ƙasa baki ɗaya a ce waɗansu mutane ana nan ana tsare da su, suna kuka, suna ihu, ana dukan su, a ce wannan wanda yake shugabancin nan zai iya kwantawa ya bacci hankalinsa kwance ko iya cin abinci hankalinsa kwance. Wannan abin ba zai yiwu ba ga wanda yake da wato ainihin tunani ta bani Adam, musulmi ne ko ba musulmi ba. Da haka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala, musamman halin da ake ciki a ɗauke mutane a kai su daji ya zama suna wahala, wasu a kashe su, wasu shiga cikin tsanani da takura, domin wannan amana sai Allah ya tambaye su. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi mana wannan musiba.
Shi ma a bangaren sa Imam Muhammad Salis Jibril, babban limamin masallacin Ahlus Sunna dake anguwar Idi Araba dake nan Lagos, ƙara jaddada kiraye musamman ma da ƴan ta'adda da su guji fushin Ubangiji.
Muna fadakar da al'umma da janyo hankali kamar haka: lura da kasar da mai tara albarka, yadda muka dantukan mu cikin wato ta'addanci wato da yake faruwa kasa, kisan bayan Allah, garkuwa da mutane kashe-kashe ta ko'ina. Wannan abu gaskiya yana da daga hankali da kuma ban tsoro ga al'umma. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu sani Allah ya janyo hankali mu a littafinsa mai dimi albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wai wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Ku kashe rai da Allah ya haramta, kisan sa sai da gaskiya. Jama'a mu ji tsoro Allah. Allah bai yarda da ta'addanci ba, Allah bai yarda da zubar da jini ba. Manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu da ta'addanci saboda zaman lafiya daidai da makami da zaka mika ma dan uwanka. Manzo Allah ya ce ba daidai bane ka mika wa mutum makami ta tsinin sai dai ka juya ka bada don kare lafiyar bil adama.
Yanzu haka hankalin ƴan Najeriya na ci gaba da tashi dangane da wannan mugun bidiyo da ƴan ta'addan suka fitar, wanda a ciki ma suke barazana na kama shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir Erfai. Babangida Prem, Murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibril. Kada a manta, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin ilimi garkuwan dan Adam.
Ilimi garkuwan dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a, kiranmu nake bisa dajewa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwan dan Adam na wannan makon. A shirin namu na yau za mu leka jamhuriyar Niger ne, inda dubban dalibai suka gudanar da jarabawar baccalaureate da ke ba su damar shiga jami'o'i domin ci gaba da faɗaɗa karatunsu na boko.
Kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a, kiranmu nake bisa dajewa.
A duk shekara dai ana gudanar da jarabawa daban-daban a kasashe domin samun gurbi na shiga manyan makarantu daban-daban. A jamhuriyar Niger ma dai an gudanar da irin wannan jarabawa ta baccalaureate. Wakilinmu a jamhuriyar Niger Mansur Sani ya yi kuma da ƙarin bayani daga Maradi game da yadda aka gudanar da wannan jarabawa.
Kusan ɗalibai 86 da wani abu ne suka shiga azuzuwan karatu domin zana jarabawar da ke ba su damar mallakar takardar shiga jami'a da ake cewa baccalaureate ko bakka. Kamar sauran yankuna na fadin kasar Niger, jihar Maradi ma ɗalibai 15,465 ne suka zana wannan jarabawar da aka soma a ranar 18 ga watan Yulin 2022. An buɗe takardun jarabawar na farko ne a ɗaya daga cikin makarantun na boko, Lisai Dan Baskore da ke jihar ta Maradi, ƙarƙashin jagorancin mai girma gwamnan jihar Sha'ibu Abubakar. Da ya jawabi a wurin, ya ja hankalin iyaye ne da a saka ƴaƴa mata karatun boko, ganin su ne suka fi yawa a faɗin ƙasa, sai gashi kuma a gurbin neman ilimi sun zamanto su ne aka tsere mawa. Da ma fatan shi akan jarabawar ta bana.
Kun gani dai yara samari za su yi mata yawa, kiran sun na farko dai uwaye kula da sara yara mata da Allah sarkin sarauta ya sa shi examen kinan cikin kwanciyar hankali kuma cikin nasara.
Hukumar halsaya na biye da ma'aikatar ilimi da ke tsara wannan jarabawa, shi yasa suke da wakilai a ko'ina fadin kasar ta Niger. Bashir Agali na cikin tawagar da ta fito daga babban birnin Yamai ya faɗi yadda aikin nasu ke tafiya.
Mun ka je muka zaga cikin center 16 mun sabu da duka shugaban nan wanda ake cewa president de jury, sannan kuma muka samu ganawa da mambobi daban-daban na secretariat yakin su, kuma gaban takayin da aka dauka tun gabara an yi shi na bara lalle an samu kurakurai kanana kuma kai har in ce ma an buga sanda.
Suna ganin ka hukun tsara matakan sosai.
Eh to matakai dole ne a tsara tunda kamar ka san bak diploma ne na musamman wanda yake shike bude ma duk talibi koha zuwa ci gaba da karatun shi ba nan ba Niger ba da fadin duniya gaba daya.
Wannan takarda ta baccalaureate na da matakar muhimmanci a matakin girman karatun kowane dan boko a kasar Niger. Ko menene bac da wani maki ake samun ta? Sansar Abubakar Isufu, ɗaya daga cikin malaman makaranta a CS Burja ta Maradi, yayi ƙarin bayani.
Shi baccalaureate shine sai aka yanke aka dauki wannan harafi guda uku ana ce mishi bac. Bac an ka doka kala biyu ne, akwai wanda ake cema bac seri akat da bac na d. Yawa bambancin su su nd kamar haraka kimiyya ce, an a su kuma haraka kamar letter ce harufa ba. An fet shi na a ana son kamar akwai makin da sai dalibi ya kai, in ya kai daidai wannan maki kenan ya samu bugo na farko, kama ana kaiwa kama wajen 150. An bai yi da kaiwa ba da wa'ansu yan kikoki shi ne ake cewa wannan ya samu saiwon group kenan, sai an maido shi ya kara maimaitawa kai wa'ansu shi ne ake cewa oral ko a ce saiwon group. Shi kuma na dai sai ya kai kama 220 kenan bugo na harko, daga ya same shi wannan shi babu wani zancen a ce ya komo. An bai kai ba shi ma da yan kikoki ana maido shi shi ma ya sake wannan. Ana dan dauko maka dan tarihi da Niger, an aka ce maka wanga yana da baccalaureate duk kasashe na duniya, babu inda an da yana da halin ya zuba kudi ya je karatu inda ba za a iya hudda kan shi ba. An fata ita takarda ce wadda take baka incin kamar ka tahi kai karatu mai zirji.
Su kuwa a nasu bangare daliban da suka zana wannan jarabawar sun ce akwai alamun nasarori a shekarar ta bana duk da tsauraran matakan sa idan hana satar amsa da aka sanya. Ga hirar da nayi da wasu daga cikin su bayan fitowar su shan iska a yayin zana jarabawar.
Sunana Safwan Salisu Adam, ina equal CSP al-Irshad da research. Insha Allah muna tunanin akwai nasara cikin abinda muka fara, saboda akwai sauki musamman ba kamar in aka zo wajen dissertation da kuma commentary composition.
Fatanmu
ubangiji duk wanda yayi wannan composition Allah ya sa in alkhairi ne gare shi, Allah ya sa ya samu.
Ya kuka ga tsarin ba kadin ta bana
ta sha bamban ba kamar yadda aka saba yi a shekarun baya, da inda ka motsa akwai idan babu damar kai wani investigation ko ka kalli wani dole ne mutum ya kama jikin shi.
Ni sunana Mufta Husani Sani CSP Kwanko Arab Al-Husun, duk wani dalibi wanda ya sa kan shi neman wani ne a ce dai Allah ya taimake shi.
Sunana Habiba Talawali Sule Kwanko Arab Mufida Du, alhamdulillah mun gode ma Allah sai dai fatan sa'a wurin Allah kuma.
Kin taba yi ko wannan ce ta farko?
Wannan ce ta uku.
To ya zaki kamantawa an aka kamanta shekarun baya?
Za a ce ana ƙara ƙaimi daga shekara zuwa shekara.
To me fatan ki ga sauran dalibai?
Allah ya ba mu sa'a gabaki daya.
Yanzu haka dai an kammala wannan zana jarabawa ta neman takardar baccalaureate da ke bada damar shiga jami'a a fadin kasar Niger baki daya, inda malaman da hukumomin ilimi ke ci gaba da tantance takardun. Dalibai da iyaye ke kashe kunne da zara ido don jiran sakamako mai daɗi ko akasin haka.
To masu sauraro, saboda ƙurewar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu a jamhuriyar Niger Mansur Sani da kuma jami'ar da ta bada umarni Julie Leather Gresham. Naku baban ya jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Ba da tangarɗa ba kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu na.
To yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin sakonnin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Sa Sakonmu na farko ya fito daga Kabiru Abubakar Bulan Yaki da Baffa Haruna Bajoga. Suka ce ikrarin da 'yan ta'adda suka yi na cewa za su sace shugaba Buhari. Hakan bai zo mana da mamaki ba. Duba da yadda 'yan ta'addan suke ci gaba da ayyukansu na ta'addanci a lungu da sako na cikin kasar. Sai sakon Isa Lawar Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe yace yunkurin da gwamnatin Najeriya ke yi na hana hawa babura a duk fadin Najeriya abin turda Allah wadai ne domin a gaskiya matakin zai saka talaka mazauna karkara da ke amfani da babura wajen aikin gona da kuma ayyukan yau da kullum cikin halin miƙa su daga ƙarshe nake kira ga shugaba Buhari yayi watsi da wannan gurguwar shawara sai sakon Lawali Manchester Kamba yace bidiyon da ke yawo a kafafen yada zumunta yana nuna yadda 'yan ta'adda suka sace fasinjojin jirgin kasa na Abuja zuwa Kaduna suka yi musu duka abin babu kyan gani ya kamata gwamnati ta bi hanyar da ya dace domin ganin an sako waɗannan bayan Allah sakon Haruna Muhammad daga jihar Katsina yace matasan Najeriya da fatan za ku yi amfani da shawarar da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya baku akan ku zabi ƴan uwanku matasa masu jini a jiki duba da yadda kun zabi tsofaffi amma sun gaza inganta rayuwar ku sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rajau yace muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta ceto fasinjojin jirgin kasan nan da ƴan bindiga suka sace a hanyar Abuja zuwa Kaduna domin a gaskiya bidiyon da ya bayyana yau inda aka nuno ƴan bindigan suna bugun su abin akwai sosa zuciya Allah ya kyauta kuma Allah ya kawo mana mafita amin to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku
kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
Kidan mutane sun kaura cewa hanyoyi kuma an umarci mutane da su kasance a cikin gida a wasu sassa na Taiwan ciki har da Taipei babban birnin yankin a yau litinin dan gudanar da wani atisayen farmaki ta sama a yayin da tsibirin ke ƙara shirye-shirye ko da China za ta kai hari an kada kararrawar gargadi wato sirens da karfe 1 da rabi na rana don atisayen kaurewa titina na Tilas wanda tamkar ya rufe garuruwa da biranen arewacin Taiwan na tsawon mintuna 30 an aika da sakon gargadin makami mai linzami da neman mutane su tsere nan take zuwa wurin buya mai aminci ta kafar text magajin garin Taipei ko Wanje yace ya zama dole a yi zaman shiri da tsammanin yaki ko Wanje ya faɗa haka ne a wani jawabi bayan da ya kula da atisayen da aka gudanar mai suna One An wanda ke nufin zaman lafiya na dindindin al'ummar Tunisia na kada ƙuri'a yau litinin a zaben raba gardama kan sabon kundin tsarin mulki da zai baiwa shugaba Kais Said ƙarin iko. Ƙuri'ar ta zo ne shekara guda bayan da Said ya dakatar da majalisar dokokin kasar, yana mai cewa yana buƙatar ɗaukar matakin ceto kasar daga rikicin siyasa da tattalin arziki. Masu sukan lamarin sun kira sabon kundin tsarin mulkin a matsayin kwace mulki, kuma an gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da daftarin kwanaki kafin ƙuri'ar. Duk da kiraye-kirayen ƙauracewa zaben da jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin fararen hula ke yi, ana sa ran zaka da ƙuri'ar raba gardama. A India an rantsar da wata malamin makaranta da ta zama 'yar siyasa, Draupadi Murmu, a matsayin shugabar ƙasa, wadda ita ce ta farko daga ƙabilun ƙasar da za ta riƙe muƙami mai girma. Duk da cewa matsayin na jeka nayi ka ne kawai, amma hawanta kan shugabancin jamhuriyar wata babban nasara ce ga ƙabilu marasa rinjaye. Mai shekaru 64 ɗin yanzu ita ce mace ta biyu a matsayin shugaban ƙasar.
Yanzu a madadin Binta Suleiman Yaro wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Hanifa Kabir Isa nake muku fatan alheri. Assalamu alaikum.